gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu a koda yaushe ake bukata a sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim
Hamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma 10 ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan kiwon damuwa wanda a turanci ake kira da depression
shi wannan ko babu abu sai bata maka rai sai kai cikin ba dadi zuciyarka ba dadi zuciyarka ba dadi akalla kai sati biyu a jira a jira kana ji shine zaka ce sadness din na persistent ko yaushe safa rana dare haka kake ci
Madalla yau zamu tattauna ne akan wannan ciwon ganin yadda mutane da yawa ba su san alamomin wannan ciwon ba sannan kuma mutane da yawa suna dauke da wannan ciwon kuma amma ba su sani ba dan haka ne zamu tuntubi Dr. Asmawa Abba Garko likitan kwakwalwa daga asibitin koyarwa na Aminu Kano sannan kuma zamu tuntubi wani malamin addinin Islama domin mu ji domin mutane suna alakanta wannan ciwo cewa idan kai musulmi ne bai kamata a ce kana da wannan ciwon ba
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shin ko kun san alamomin da ke tattare da ciwon damuwa wanda a turanci ake kira da depression ga kuma yadda kuka amsa mana
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga kinin Nusani Musari inda yake cewa salam yau da gobe hakika ciwon damuwa wanda ake kira da depression a turanci yana da matukar hatsari ga rayuwar dan adam fatan mu shine Allah ya kare mu daga wannan ciwo amin
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Kamad Gama Jibrin inda yace a wallahi yau da gobe sai Allah sai mun ji daga gare ku muna jin dadin kasancewa tare da ku Fatar alkhairi ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA.
To mun gode. Sai Abubakar ya kanaji Bauchi inda yake cewa salam. To ni dai zan iya cewa ban san waɗannan alamomi ba na cutar damuwa, amma dai zan kasance tare da ku ta radio daga ƙarshe ina yi wa aboki na Gali Siraja Faki fatan alkhairi.
To amsan mu na gaba kuma ya fito daga wurin Muhammad Sadi MD dan Hausa Baturiya inda yace salam yau da gobe ikon Allah. Mu kan zamu iya cewa bamu san komai ba kan wannan cuta ta damuwa sai dai mu ji daga bakin masana domin sanin me ke kawo hakan kuma menene mafita
sai Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce salama masu gabatar da yau da gobe zamu kasa kunne mu ji karin bayani da likitoci za su yi
sai kuma amsa daga wurin Iliyasu Abubakar Potiskum inda yace salam yau da gobe To kamar ni kan ban san komai game da wannan cuta ba. Sai dai mu addu'a waɗanda suke fama da wannan cuta, mu ce Allah ya kawo musu sauki.
Sai Nafisa A Nasir da Sumayya A Nasir da Hadiza M Lawal daga Kurna Kano inda suka ce Allah ya kawo ƙarshen ciwon damuwa da ya addabi bil'adama a doran ƙasa, amma yana da kyau mu dauka matakin kare kanmu daga damuwa.
To sai kuma amsa daga wurin Aliyu Usman taka lafiya. Inda yace yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi amma muna jiran amsar wannan tambaya mai matukar muhimmanci daga bakin likitan da za ku gayyato mana domin ya ilmantar da mu akan wannan cuta
sai sakon karshe a yau inda ya fito daga Abubakar Abdullahi mai gwandu daga jihar Kebbi inda yake cewa yau da gobe kenan to mu dai zamu kasance da ku dan jin bayani daga bakin masana akan wannan cutar da kuma samun shawarwari akan yadda zamu kare kawunan mu daga gareta
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku
madalla bari mu je ga Dr. Asma'u Abbagarko likitan kwakwalwa daga Aminu Kano Teaching Hospital. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Dr. Asma'u barka da shukuwa wannan fage namu na shirin yau da gobe shirin matasa. To Dr. Asma'u yau mun kira ne domin mu tattauna akan ciwon depression wato ciwon damuwa a Hausance. A matsayin ki na likitan psychiatric shine muke so mu ji ta bakinki a likitance ya wannan ciwon yake da yanda ake in mutun ya samu wannan ciwon ake ganewa da komai
yeah wato bismillahir rahmanir rahim shi wannan ciwo da turanci kin ga depression da Hausa zamu cewa kamar ciwo na kunci ko kuma damuwar kamar yanda muka faɗa a baya idan aka ce mutun yana da wannan kin ga daman dai mutum zai iya samu bacin rai haka nan wani abu ya faru amma shi abin da yasa yake zama ciwo na damuwa shi wannan ko babu abu sai ba ta maka rai sai kai ta jin ba dadi zuciyarka ba dadi zuciyarka ba dadi akalla kai sati biyu a jira kana ji shine zaka ce sadness kenan persistent ko yaushe safa rana dare haka kake ji ko dai wani lokacin zaka ce ya fu tsanani da safe zuwa wurin rana haka yamma kuma sai su ce dai sun fara warewa kin ji guda daya amma dai da ake samu kuma kacin ba abin da yake musu dadi a rayuwarsu duk wani abu na nishadi ko na walwala da zaka ji ya dai bi maka kewa su ko kai ba za ka burge su ba sannan su akan kansu ba za su iya yi wa kansu da kansu ba ko su yi ba za su ji wannan dadin da nishadin da kai kake ci da baka da wannan ciwon ba abu na uku kuma sai zama ba su da lafi jikin su ba karfi abin da bai taka kara ya karya ba da ke za ki iya kina guje gujen ki ma kina yi amma su ba za su iya ba sai jikin su ya rinka nauyi haka ko magana bai da kashe shi yana magana ba za ki ba laikaci ne yake cewa ba sai ka matsa kusa da shi kana na'am eh mai kika ce saboda maganar ma ba zai iya buɗe baki ya yi ta ki ji ta ta yanda za ki ji magana mutum ne magana normal wanda kamar lafiyar shi kalau zai yi ba sannan wasu abubuwa da za su faruwa kuma da wannan mutumin sai kuma a ya rinka abinci ma ba za ka iya ci sosai yanda ya kamata ba shi yasa sai ka ga mutum yana ta ramewa mutum na ta ramewa bacci ba za ka iya bacci ba a misali ka baccin ya dauke ka za ka dade sannan cikin dare a misali awa biyu ko uku kafin lokacin da ka saba tashi sai ka farka wani lokacin ka farka a firgice gaban ka yana ta faduwa ka ji tunani ina ma kan gari ya waye saboda ba ma ka so gobe nan sai baka san da me za ka zo ba
na ce shi wannan ciwo to me yake kawo shi
yawanci dai gaskiya abubuwan da akai hasashe suna kawowa din sun hada da kamar gado wani lokacin za ka ga an ce ai a wanda akwai wanda yake yi shi ne irin wannan abin da take yi sannan kankin kanta ita kanta mace a matsayin ta na mace tana da wannan raunin da za ku na miji samun shi wannan depression din saboda kamar alƙalima sun nuna cewa mace biyu za ta samu kafin namiji ɗaya ya samu to da kamar mace ta fi saurin samu dalilai da aka bayar na mace ta fi saurin samu shine a halitta kamar tana da rauni fiye da namiji sannan shi namiji yawan da aka kula da shi shine idan namiji ba shi da baya jin daɗin zuciyarsa yawanci sai kamar abin da hasashe nuna abin da alƙalima suka nuna shine yawanci sai su yi sai kamar sai su je su shaye shaye sai dauke musu wani kiwar kuma mace in ba ta da to abin irin haka ya same ka ba lallai tana da wanda za ta yi shawara da shi ko wanda za ta faɗa wa ba za ta fi a ba a cikin yau wasu abin ya zai zama matsala na wani lokacin ita kanta mace akwai lokutan da ta fi samun wannan abubuwan inda a misali wasu suna samun matsala kamar lokacin da za su yi jinin su na wata wata ko wannan depression din ya rinka zuwa a murkusu yana damun su na gamawa kuma ko jinin na sauka duk da za su yi samun matsala bacin rai ko ki amma jinin na zuwa sai kuma ya dena sannan mutum na iya samu wannan abin lokacin da ta haihu wanda ake so
postpartum depression
ana haka shi kuma ana hasashen cewa a lokacin abubuwan da jikinta sinadaran da jikinta yake fitarwa an dan sani bambanci wannan haihuwa da tayi shi ma zai iya kawowa sannan kuma duk da haka macen nan dai lokacin da ta gama al'ada kamar zaki ce menopause lokacin shine ya dauke mata gaba ɗaya kuma shi tun 45 zuwa 50 shi ma duk zaka iya samu wannan depression din sannan ciwuka irin su diabetes din na hypertension ko kuma tsananin ciwo kusurfiya wanda dama tunda aka haife shi kusan a cikin ciwo yake yau da gobe to su ma irin waɗannan ciwukan suna iya kawo wa mutum depression sannan tsufa shekaru shekaru su kai nisa shi ma mutum zai samu depression din
to a asibitance akwai magungunan da ake bada akwai hanyoyin da ake bi idan an gane mutane suna dauke da wannan ciwo
eh akwai gaskiya yawanci tunda kamar za mu shawo mataki ne kamar akwai wanda bai yi tsanani ba wanda zaki ce kamar mild akwai wanda kuma yake tsakatsaki wanda zaki ce moderate akwai kuma wanda zaki ce severe kamar yayi tsanani da yawa yawanci to kamar wanda mild din wani lokaci in kika zauna da ita ma kuka yi maganganu sosai kika baka shawarwari sai kiga abin ya tafi amma idan kamar yazo wannan tsakatsakin moderate din nan zuwa yayi tsanani sosai sai kin ba da magunguna ki ba da shawarwari kuma ki ba da magunguna kuma gaskiya magungunan suna yi sosai akwai magungunan da aka bawa mutum za ki ga mutum ya sha watanni ko shekara daya wani lokacin ma har shekara biyu kuma yawanci za ki gani da ikon Allah an warke
kin ce akwai matakai daban-daban akwai na akwai sibiya akwai mild ya ake gane bambanci ya kuke ganewa
na matakin ya tsananin shi yake
tsananin shi eh
yawa daga abubuwan da zaki faɗa abubuwan kin gaban karasa faɗa miki ba akwai wasu masu dan muhimmanci daga cikin alamomin da zaka gane din ba bacci sosai cikin abinci ya ragu sannan walwala nishadin ki duk babu sosai sosai sannan kuma sai zuciyarki kuma sai ta rinka saka miki abubuwa yawanci kusan abubuwa komai akai sai kin fassara shi sai ki bashi wata fassara daban a misali an yi abu ba wani abu ba ne babba da za a ce wai yake aka wani cin fuska amma sai kika duk wani abu da aka yi sai abin da a turanci muke cewa negative thinking duk wani abu sai ki saboda kan ta samu dan matsaloli da mutane ko abu ne kawai kamar a ce general abu kin je kun gaisa da wasu yan uwan kasa sai ban ki rinka tunani a zuciyarki kaga fa kamar suna shishamun ku ne an yi ma ba wani abu ya faru ba kin ga wannan sai kawo miki matsala
kamar tsarguwa kenan
yawa kawo miki wannan tsarguwar sannan a hankali ta fita fi sai kawai mutum ya fara jin kamar rayuwar shi ma ba ta da amfani wanda ake cewa hopelessness sai kaga kamar gobe ba za ta haifar maka da komai ba sai kuma ka rinka jin kamar ba ni da amfani a rayuwa ta kamar shi ne za mu ce worthlessness akwai kuma abin da za ka rinka jin ba ta ba wani taimako helplessness to waɗannan abubuwan su ba duk suna zuwa da wannan depression din sannan idan matakin na shi yayi yawa za ka ji har mutum surutai yake yana dariya shi kadai yana surutai eh yana dariya shi kadai surutai shi kadai zai yi fashi a nene shi a rasa sai an je an dimo shi ko sai an kawo shi ya ta fada ta fada ta kashe kashen abubuwa to kin ga yanda zamu gane matakin amma da shi in ka zauna a gaban likita zai gane cewa a wani mataki kake depending on abin da ka zo da shi ne da wannan miki ganewa
to depression yana da alaka da tabin hankali kenan
eh gaskiya haka ne do kuma dai ba za mu so a ce tabin hankali ba kamar dai za a ce rashin lafiyar kwakwalwa ne mental illness ne depression mental illness ne haka ne gaskiya
to Dr. Asma'u bari mu koma bangaren addini da kuma al'adance kaman akan wannan ciwo kin san yawancin arewacin Najeriya dai da mutane da yawa ba su yadda da wannan ciwo ba sai su ce ba depression a addinin musulunci in kai musulmi ne bai kamata ba ka ce akwai depression saboda suna kallon shi kaman wai rashin tawakkali rashin imani ne wani kira saki ma mutane akan wannan su gane cewa cuta ce ba wai rashin imani ba
gaskiya depression cuta ce abin da ya sa aka ce mishi cuta kuma ya zama ciwo shine a hankali cikin lafiyar nan sai ta rinka taba mu'amalarka a hankali sai ta taba kamar a misali karatunka tana tafa-tafa sai ta taba aikinka. Kina da saboda haka kina abin da zai kawo mushkila a waɗannan yanayiyyuka na rayuwarka, inda ai ya raba ciwo. Kamar yadda mutum zai yi diabetes, sun za a ce yana da ciwon sukari ko za a ce yana da hawan jini, ko za a ce kowane ciwo ya same shi, haka ne shi ma wannan ciwo na damuwa zai iya samun mutum. Amma Allah a cikin rahamarsa kuma sai ya sa idan mutum ya samu ko ya je an ba shi magani ko ba a ko bai je an ba shi magani ba, akwai abin da Bature yake cewa remission, natural remission. Idan a misali ba watanni 6 zuwa 9 sai kika mutum ya warke kamar bai yi ko bai ba, amma kuma a sashi ranar cewa wannan depression din zai iya dawowa. Amma dai kuma yawanci ko an je asibiti ko ba a je asibiti ba sai kika ya warke da kanshi, yana da wannan shi depression, yana da wannan. Amma gaskiya ciwo ne, rashin lafiya ne da yake buƙatar a duba ko a je wurin ƙwararru su duba su tabbatar da me yake faruwa da mutum.
To likita, kin san kwana-kwanan nan watan da ya gabata a Disamba nan an samu wani al'amari da ya faru a Zaria, inda wata ɗaliba 'yar jami'ar abin nan Amadu Bello University a Zaria da ta kashe kanta, wanda kuma wasiƙan da ta bari da kuma inda ke tare da ita ya nuna cewa kaman tana ta ɗauke da wannan cuta na depression. So saboda wannan, wani irin kira zaki ma iyaye na cewa su sa ido akan 'yan uwansu da 'ya'yansu da su lura da halayen da suke ciki, saboda su kare su daga afkawa irin wannan halin?
Haka gaskiya ne, an yi haka duk an jiji labarai. To amma babban abin da nake so masu sauraro su ƙara fahimta shine ba wannan ciwo na damuwa ne kadai yake kawo mutum ya karami irin wannan yanayin ba. Akwai cututtuka da yawa da suke cikin shi kanshi lafiyar kwakwalwa da za su iya kawo hakan. Sannan ita yawa a yanda shekarunta suka zo, dama kamar a irin wannan yanayin mata sun fi saurin wanzar da irin wa'annan abubuwan fiye da maza. Shi ma bincike ne ya nuna cewa mata sun fi ɗaukar wannan matakin ko sun fi ɗaukar wannan hukuncin. Don kuma dai shi wannan binciken da ya nuna cewa wani lokacin za su yi ne da kamar neman attention. Kamar cry for help.
Dan ita ma din kamar ai abin nan a nasihan da ta bari ta rubuta cewa in ta mutu a kama iyayenta saboda mamarta ba ta kulawa da ita, ba a san ta kamar tana ganin ba mai san ta a duniya.
Ya dai ban san ainihin me yake faruwa da ita ba, amma yau kin ji kin ji magana wannan hopeless din ko a hankali sai mutum ya rinka rayuwar kamar ba ta da amfani. Dan wannan negative thinking din sai miki magana cewa sai ka rinka zargin abubuwan da ba su bane. Saboda haka ta yi ni abu da babu taka take maka ko wani abu, amma saboda wannan depression din, in a misali depression din da ta ban tabbatar me ye matsalar ba, amma a misali depression din ne a wannan rashin kana ganin rayuwa ba ta da amfani, ga kuma wannan tunani da kake da shi game da mahaifi zai iya zama hakan. Amma kamar inda na faɗa miki gaskiya ba shi kadai bane yake sawa, amma dai in har depression din ne ya kawo hakan, to abubuwan nan ne guda uku da na faɗa. Ka ji kamar rayuwarka ba ta da amfani, wannan worthlessness, ka ji kamar babu taimako helplessness, ka ji kuma rayuwar gaba ɗaya ma ba ta da amfani a wurinka, shi ne hopelessness. Wannan hopelessness shi ne kan gaba akan abin da yake janyo mutum ya aiwatar da irin wannan idan har depression din ne ya janyo haka.
To daga ƙarshe, wani kira za ki ma iyayen da za su sa ido kan 'ya'yansu su kula da wannan alamomi saboda su kare 'ya'yansu daga faɗawa irin wannan yanayi?
Haka in za mu iya tunawa kalmar da ta fito a wannan shekara ta 2018 da ta wuce, ranar World Mental Health Day. Ranar shi ne yara, matasa da kuma duniya da ta canza. Ko yanayika duniya da suke canzawa, internet din nan ta zo, social media, abubuwan kalle-kalle, wani lokacin kamar ana ganin abubuwa da suke faruwa da ake gani mutane social media din nan za ka dauka, za ka bude, duk inda ka bude Facebook ne, WhatsApp ne, saboda haka kamar ana ganin waɗannan abubuwan kuma suna ƙara hassasa samuwar irin su wannan kai din wannan kaga wannan yayi to mutum yake tunanin ashe akwai wata mafitar kinga wannan yanayi kan kenan sannan rayuwa ta canza makaranta mutane yara suna ta samun stress na makaranta da rayuwa stress irin abubuwa da saboda haka shawara dai babban shawara dai da zamu bayar shine shi fa matashi yanda yake tasowa shi ba rayuwa shi ce take canzawa shi ba yaro ba shi ba babba ba a yanda aka faɗa ma a psychology an ce wai kamar wani rayuwa wani stage ne na confusion saboda haka kin gane mene yawa kai ba yaro ba kai kuma ka zama babba ba saboda haka wani rayuwa ne wani transition ne wani mataki ne na rayuwa da kake zuwa da yake zuwa da challenges da yake zuwa da abubuwa da yawa saboda haka ya kamata shi wannan matashi a kalle shi a kalle yanayin shi idan yana cikin wani damuwa a matsayi na mahaifiya ko mahaifi ai zan gane abokanan shi ya yake harka da su mu'amalar shi ya yake yanda idan har akwai wata damuwa a tattare da shi za a yi maza-maza a gane ba kawai a rinka tunanin ai fita ne shi ai wata kirka za ba ne ya kamata iyaye su janyo ƴaƴansu a jiki su rinka bibiyar su suna ganin menene matsalarka me yake maka wahala a rayuwa ko da shawara ce ai shi shawara da zaka ba shi din santa ba amma yawanci kai ga ka ba shi shawara sai a samu mafita wani abin da yake tunani ba za a samu mafita ba saboda da shi din nan ka mishi magana ta minti biyar sai ga shi ma akwai mafita saboda haka iyaye janyo ƴaƴansu a jiki su fahimtar da su rayuwa kuma suna da matsala su nuna musu cewa duk sanda suka samu matsala su zo su faɗa musu sun za kuma su iya ƙoƙarin su ga cewa wani matsalar ta an sami yadda za a yi da ita.
To madalla a gaishe da Dr. Asma'u Abbagarku. To Amina mun ji ta bakin likita akan yanda wannan ciwon yake kuma ina fatan mutane za su fahimci yanda wannan ciwon yake da alamomin shi domin ba karamin ciwo bane ba in kin tuna.
To kuma mutane
yawa yana ma sa mutane ma su kashe kansu daga kisa in kin tuna kaman wani abin da ya faru kwanan nan akwai wata ɗaliba a Ahmadu Bello University yawa wanda aka samu ta tashi ta kashe kanta to a wasiƙar da ta bari akwai alamomin da ta rubuta to ya nuna cewa kaman tana da wannan depression din saboda
yana da alaka da shaye-shayen da kike gani ake yi a arewa yana da alaka da abubuwa da yawa amma dai bari mu
dan haka ne yawa bari mu ji ta bakin malamin addinin Islam kaman yanda mutane suke cewa musulmi bai kamata yana da wannan cutar ba bai kamata ka samu kanka da bari mu ji abin da musulmi
mai hula
ya tanada bari Malam Jafar mai hula gare ka.
Assalamu alaikum doctor.
Wa alaikum salam sallam.
Yawa malam barka da shigowa cikin shirin namu na yau da gobe shirin matasa. To yau doctor muna magana ne akan kiwon lafiya amma muna magana ne akan kiwon lafiya shine muka ce baro mu tuntube ka domin mu ji yadda addinin musulunci ya tanada. Muna magana ne akan ciwon damuwa wanda a turanci ake kira da depression. To ka san yawanci mutane sun dauka ciwon suna alakanta shi da addinin Islam sai kaga in mutum na da ciwon sai a dinga cewa ai in kai musulmi ne bai kamata a ce kana da damuwa ba in kana damuwa kaman kana nuna rashin imani ne da rashin tawakkali da Allah ya kamata ko me ya faru da kai bai kamata ka damu ba ko ka daga hankalinka. To shine kuma in aka koma asibitance a likitance shi ciwo ne da yake ciwon damuwa ne zaka yi ta yi sai kuma ya shafi kokalwarka to shine muke so mu ji addinin musulunci hakan ya nuna ko kuma dai mutane ne suke amfani da addinin musulunci akan wannan ciwon dan ba su yadda da shi ba.
To sai alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du ciwon depression da lafiyar ciwon da kuma al-ka'aba abu ne wanda yake tabbatacce a musulunci akwai misali da Dr. Abdullahi Khadi wani babban likita kuma babban malamin musulunci yana aiki a wata jami'a a wata asibiti ta Saudi Arabia wani babban likita suna nai al-hujj wal isti'ad fi daw'i kitabi wa sunna ya kan damuwa da depression a cikin littafin Allah da sunna alaihi wasallam a cikin musulunci ce game da wannan depression ko ka'ada shi ne karamin damuwa wanda ya wuce damuwa yadda aka saba yi musulunci yayin magana kuwa sun ga duk damuwa irin wannan da ke zuwa wanda da suke da koyon da cikin Qur'ani cikin suratul Tauba Allah ya ga ya ga da labarin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga da Abu Bakar yake cewa la ta hazan inna Allah ma'ana Allah yana fadi min Allah yana fadi kuma a wurin da dangan cikin Qur'ani cewa in suka imani la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lakin damuwa ita wanda da suke da koyon da akwai wani da aka ambaci cikin Qur'ani akwai da duk da aka ambaci cikin sunna kamfiti a cikin shima kamar da shi duka ya tabbata a cikin lissafin da muka faɗi shima akwai shi kuma musulunci ya tabbatar da shi wasu mutane sun shiga damuwa da yawa abinda musulunci yake cewa shi ne yana kokarin ya ga a samu magance wannan damuwar shi ne wannan lissafin ya magana hanyoyi daban-daban akwai hanyoyi na bada shawara ta fana wanda za a ci mutum ya yi sannan akwai hanyoyi na magani na zamani wanda ake zuwa asibiti a yi ya ku da kake kuka cewa kin ka tunni shiga bayanin da muhimmi ne ake bi a magance wannan depression din din ne da sai ya tabbata a musulunci har da lissafi a irin kuma malamin musulunci sun yi ta kan depression
to mallan kaman yanda muka je akwai depression a hanya a cikin addinin musulunci ya nuna to wani hanyoyi ne musulunci ya tanada da za a bi domin samun maganin wannan ciwo na depression
akwai hanyoyi daban-daban da musulunci ya ce abu na farko akwai tsananin imani da Allah mutum ya mai da lamura ne da Allah ya yarda da Allah yake kaddara ta alheri da kishayi dama sai kuma imani ya koyi da kaddara ta alheri da kishayi duk wanda ya yarda haka don haka in wani abu ne ya kuce na da depression yana shigowa ni da mutumin da yake so ya samu wani abu ke ganin ya kaka a rayuwa da fada ya kaka kama abin da yake so ya samu ko wani abu ya kuce ne wanda yake ganin da zai koma iya samun shi ba kuma da nan depression da farko shi ne mutum ya yarda da kaddara ta alheri da kishayi cewa Allah ya kaddaro wannan abin zai samu Allah ya kaddaro yadda zai samu wannan abin ba da ai a kuce ciki akwai yarda da cewa Allah shi ke kula al-alimu al-hakimu ko kuma ne kana nan inda yake ne cikin duk da sun da ya auki akwai ilmin Allah akwai hikimar Allah ciki yanke ni ya adam an babu ilmi an ka annin babu ilmi da yawa da aka ce mu ga kamar shayyi ya auki kuma alhali abin da ya auki alhaji ne akwai tunanin cewa abin da yake na boka asawun istimala idan wani abu ya same ka na musiba na shayyi sai tunanin zai kulli ne samu kai sai da shi ya same ka sai Allah ya tsanta nan mutum ya sha gobe ya rani da ne tsarin shago sabbin shago ne kama da ita ya tsoni ya ga duk sai da shi shi ya yi ya ciki sai kira ku je in yi da yaran ma su tsoni sai Allah ya tsike shago ya tsoni da yaran sai suka fadi yaran ba su tsoni ba sai ya gida shi wata musiba sai tana da wani gida gida sai wani abu gida gida ya halaka sai kai ce an ci su inda duka suka halaka sai na fishi da cikin matsala abu ne duka ku zuwa asibiti in abin da ni kanani mutum sai ko yana bukatar mutane da su tsaye da shi a asibiti ko kuma wasu malaman musulunci su ba shi shawara don shi akwai wani shiri da muka yi na rayuwa mai daɗi wanda shi ma lissafin wani kawuta akan kada ka samu damuwa akan depression aka yi lissafin yana nan ana sai sai shi ne duk tsaye da lissafin na kasashen larabawa ana ce ne lati hajjan an fasa yara kiyan cewa ta don zutar na kan ta da wani lissafin a asibiti 108 kuma suna nan a YouTube kuma mutane na ta sauraye suna gani cewa wanda ka shiga damuwa mutane ya buga ne waya sun shiga damuwa in suka koma YouTube ka sauraye rayuwa mai daɗi sai mutum ya dubi shiga ta waya kuma ya ya gaya ne alhamdulillah ya tafi haka akwai irin wannan counseling suna buƙatar ka samu wani wanda yake ko likita ne ko malami addini ne wanda ya san yanayin ka kila da wayewa ta zamani ka nemi shawara kai sannan akwai abin da bai zuwa asibiti ita kanta dole a nawo su a wani gaba ko a baka wasu magunguna haka dai ita kai sun take cewa da depression rashin lafiya ce akwai kuma mutunci ya tabbatar da ita kuma akwai magungunan ta guda biyu na farko kan su ne mai shawara ga wanda ya dace ka nemi shawara ko likita ko wani masani ko malamin addini ko wani masanin rayuwa da shi kuma akwai magungunan da ake yi a asibiti da ka duk wanda yana cikin wannan ya kamata a gaggauta da shi don masana da ne a fannin magani
to malam mun gode kwarai Allah ya saka da alheri
to madalla a gaishe da malam Jabir mai hula to jama'a duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown sai engineer mu na yau Mr. Skip sai abokiyar aiki na da take da gabatar da wannan shirin
a yau sai mu fada suna na aiki
ni da kanki
Amina Bahari Auna
Amina Bahari Auna ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.